This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To jama'a sannunku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan lasari a kan mitoci 22 da 25 a Niger a gidajen rediyon amfani da Fara'a da Nomad da Sarauniya da Dalo da kuma Niya birnin Kwani a computer ko internet kuma a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a tare da fata kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC Aliyu Mustapha Sokoto tare da sahabu Imam Aliyu ke tabbunku ga shirinmu na wannan lokaci. Muna da abubuwa da yawa amma ku fara jin kanin labarai tukuna.
Sakataren harkokin wajen Amurka da takwaran aikinsa na Masar sun fara shawarwari kan harkokin tattalin arziki da tsaro irinsa na farko tsakanin kasashen biyu tun shekara ta 2009. Gobe Litinin idan Allah ya kai mu, shugaban Amurka zai bayyana wani sabon mataki na sa kamfanonin samar da hasken lantarki rage yawan hayaki da ake gani suna gurɓata muhalli. A Myanmar kuma akalla mutane 27 ambaliyar ruwa ta kashe wasu fiye da 150,000 kuma bala'in ya shafa.
To Allah ya kyauta, to bayan kun gama jin labarin baki ɗaya za ku ji cewa matatun man fetur na Najeriya sun farfaɗo.
Matatar mai ta Wari za ta rinka samar da litan man fetur miliyan 3,500 a kullum, yayin da matatar mai ta Fatakwal za ta rinka samar da litar mai miliyan 5 a duk rana.
Ashe haka na iya yiwuwa za a ban mutane cikin wannan abu?
To za mu ji abin da ya jiyo haka, sannan za mu ji martanin mutanen jihohin Arewa maso gabacin Najeriya ga kuɗaɗen nan da gwamnatin tarayya ta sako domin tallafa mutanen da hare-haren Boko Haram suka tsugunar.
Kaje ainihin mubi, kaje micika, kaje lasa, kaje duk inda abin da ya kama da har cikin Borno, da wahala ka ga alamun cewa mutanen da suka koma gidajensu sun samu wani agaji.
Sannan a jihar Sokoto, gwamnan wannan jiha din ya bankaɗo wata mummunar zambar da ake a cikin ma'aikatan ƙananan hukumomi.
Duk daraktan da ya zauna local government da matar shi da ɗan shi suna an san local government albashi local government 10.
Bayan haka wakilin mu na Abuja zai bayyana mana halin canjin ma'aikatan gwamnatin tarayya, inda bayan zuwa aiki kan lokaci shiga wuraren sai da hujja.
Yanzu ana ta kokarin sassaka na'urorin tsaro da sai ma'aikatan ne kadai za su iya shiga sakatariyar ta hanyar tantance su ko dai ta katin shaidar aiki ko kuma ta sanin yatsunsu.
To da yake yau Lahadi ce, bayan duka waɗannan rahotanni Grace za ta zo da shirin bishara, amma yanzu ga labaran duniya sha.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaran aikinsa na Masar Sami Shukri sun fara shawarwari kan harkokin tattalin arziki da tsaro a yankin Gabas Tsakiya, sa'ilin da jami'an biyu suka gana a karon farko da za a gudanar da irin wannan zama tsakanin Masar da Amurka tun shekara ta 2009. Shawarwarin da aka fara yau Lahadi a Alkahira yana zuwa ne a lokacin da Masar take fuskantar ƙarin barazana daga ƴan ta'adda a zirin Sinai, wasu barazana daga ƙungiyoyi da suka yi mubaya'a ga ISIS. Mu duka mun sani cewa samun galaba kan ta'addanci yana buƙatar shirye-shirye da dabaru na lokaci mai tsawo. Tsaro kan iyakoki da matakan jami'an tsaro suna da muhimmanci a zaman wani ɓangare na wannan shiri, amma babban mataki shi ne shawo kai da kuma hana matasa zama ƴan ta'adda tun farko, in ji Sakatare Kerry yayin da yake shiga ɗakin taron. Daga bisani a yau Sakatare Kerry zai gana da shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi. Amurka tana nuna damuwa matuƙa kan yadda Masar take mutunta ƴancin bil'adama tun bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin shugaba Muhammad Morsi a shekara ta 2013. Saboda haka ne Sakatare Kerry zai kawo batun manufofi kan masu tsanani kan ƴan hamayya, musamman magoya bayan shugaba Morsi, idan ya gana da shugabannin na Masar. Gobe Litinin idan Allah ya kai mu, ake sa ran shugaban Amurka Barack Obama zai bayyana wani sabon mataki na sa kamfanonin samar da hasken lantarki su rage yawan hayaki daga masana'antu da suke sarrafa da ke gurɓata muhalli. Burin sabon shirin shi ne sa kamfanonin su rage hayaki da kamar kashi 32 cikin 100, wato ƙasa da abinda masana'antun suke fitarwa a shekara ta 2005 daga yanzu zuwa shekara ta 2030. Hakkin kowace jiha ce ta ɓullo da shirinta na cimma wannan mizani. Tilas ne waɗannan shirye-shirye su fara aiki nan da shekara ta 2022. A bara ne shugaba Obama ya fidda ƙwarya-ƙwaryar wannan shiri da ake sa ran zai fara aiki shekaru biyu da suka wuce, wanda burinsa wancan shirin shi ne rage hayaƙin da kashi 30 cikin 100. Jami'an fadar White House ta shugaban Amurka sun ce sabon shirin idan har aka aiwatar da shi zai ƙara yawan hasken lantarki da ake samarwa a Amurka daga wasu hanyoyi da ba sa illa ga muhalli. A cikin wani sako na bidiyo da aka wallafa a shafin Facebook na fadar White House, Mr. Obama ya ce ana samun canji a yanayi kuma wannan batu ba za a kyale shi ga matasa masu tasowa nan gaba ba. A Myanmar akalla mutane 27 ambaliyar ruwa ta kashe wasu fiye da 150 ne bala'in ya shafa, kuma ana jin wannan adadi zai karu yayin da hukumomin kasar suke aiki domin tafiyar da ayyukan ceto da tallafawa waɗanda al'amari ya shafa. Shugaban kasar Chen Shui-bian a Asabar ya kai ziyara yankin kasar da ake kira Sagen da ke ta arewaci ɗaya daga cikin yankunan ta hudu da shugaban ya ayyana dokar ta ɓace saboda wannan bala'i. Makunni ana ruwan sama kamar da bakin ƙuriya, sannan aka fuskanci mahaukaciyar guguwa daga teku dauke da ruwan sama da iska mai ƙarfi da ta afka kasar a ƙarshen makon jiya sun janyo ambaliya da kuma gocewar ƙasa, al'amari da ya shafi ya fi tsanani a yammacin ƙasar. A wasu sassa ambaliyar ta kai tsawon mitoci. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. ‘Yan tawayen Kurdawa sun kai wani hari na ƙunar bakin wake kan wata cibiyar ‘yan sanda a gabashin Turkiya, sa kashe sojoji biyu suka raunata wasu 24. Ofishin gwamnan Lardi ya ce harin da aka kai a lardin Agni da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Iran an yi amfani ne da motar aikin gona wacce aka dankara ta da nakiyoyi 12. A wani hari na daban an kashe wani sojan ƙasar ɗaya, wasu hudu kuma suka jikkata a kudu maso gabashin lardin Mardin, inda wata motar soja ta taka nakiya da aka haƙiƙance ƙyan tawayen ne suka binne. Waɗannan hare-hare suna zuwa ne da ƙarin tarzoma tsakanin ƙungiyar ‘yan tawayen Kurdawan da aka fi sani da laƙabin PKK da gwamnatin ƙasar, tun bayan da Turkiyya ta ƙaddamar da hare-hare kan ƙungiyar a cikin ƙasarta da kuma arewacin Iraki. A Burundi, jama'a sun tsorata biyo bayan kashe wani janar na sojan ƙasar, kamar yadda bayanai da aka samu daga shugaban wata cibiyar ƙarfafa ƙungiyoyin farar hula Vital Nishimirimana ya bayar. Nishimirimana ya ce ganin yanzu ana iya kashe babban jami'in soja a kan titi, wannan ya zama babban abin damuwa ga jama'ar ƙasar baki ɗaya domin duka sun san cewa ba su da kariya. An kashe janar Adolphe Shimirimana a wani harin roka da aka auna kan motarsa a Bujumbura, babban birnin ƙasar, Lahadin nan. Kamin a kashe shi dai, janar Adolphe wani babban hadimin shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza ne, ya taɓa riƙe muƙamin shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar da kuma babban jami'i mai kula da harkokin mulki a fadar shugaban ƙasa. Sabon shugaban Taliban Mulla Akhtar Mansur yana kira ga magoya bayan ƙungiyar su ci gaba da haɗa kai kuma su ci gaba da fafatawa har sai sun maida Afghanistan ƙasa wacce take bin tafarkin Islama tsantsa. Tilas mu ci gaba da haɗa kanmu, maƙiyinmu zai ji daɗin ganin mun rarrabu, in ji shugaba Mansur a wani saƙo da ya karanta da ƙungiyar ta bayyana a jiya Asabar. Sai dai shugaba Mansur bai fito fili ya bayyana ko yana goyon bayan shawarwarin sulhu da gwamnatin Afghanistan da aka fara da zimmar kawo ƙarshen tazoma da take ci a ƙasar na tsawon shekaru 14. Ya ce dukkan wata shawara da za a yi tilasta dogara kan shari'a da suka haɗa da ko ƙungiyar za ta ci gaba da gwagwarmaya ko ta yi sulhu.
To, labaran duniya Sahabu Imam Ali ya kawo muku daga Washington. To, madalla, to ba da bata lokaci ba, bari mu soma da rahotonmu na farko kan martanin mutanen jihohin Arewa maso gabacin Najeriya ga mankudan kuɗaɗen nan da shugaban Najeriya ya bada umarnin a sakar ma mutanen da harharin Boko Haram suka shafa.
Asusun da kwamitin janar Tiwa Danjuma, tsohon Hafsan Hafsoshin Sojin Najeriya ke jagoranta, zai ma tallafa waɗanda rikicin ya shafa ta hanyar sake tsugunar da mutane da inganta rayuwa. To, koya al'umman wannan yankin ne yake ji game da wannan sabon yunkuri da ba kuma tallafin da Najeriya ke samu a yanzu?
Ya zo akan lokacin da ya kamata, saboda zai taimaka fitar da mutane daga cikin ƙangin da suka samu kansa a ciki. To, yanzu ya kamata shi shugaban ƙasa sa ido ya tabbatar cewa mutanen da aka sa su raba wannan abin sai har mutane ne, ba mutane da za su zo su abun nan rubuta ciki akan wannan wannan dukiya da ta talakawa ba.
Kaje ainihin mubi, kaje micika, kaje lasa, kaje duk inda abin da ya kama da har cikin Borno, da wahala ka ga alamun cewa mutanen da suka koma gidajensu sun samu wani agaji wanda zaka ce an taimake su. Wurin nan ba asibiti, babu hanya, babu gada, babu gidaje, ba komai a lalata, ba amfanin gona. Irin da za su shuka ma yanzu tashi hankali ne a wurin su. Ina so a yi taimako, a shiga a kai wanda mutane taimako a inda su.
Wani rikici dai na Boko Haram ya madurkusar da harkokin kasuwanci matuka, musamman a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. To koya ƴan kasuwa ke kallon wannan yunkuri na gwamnatin Buhari na suke kudi ga waɗannan kwamitoci? Alhaji Ibrahim Muhammad 86 shine mataimakin shugaban haɗakar ƙungiyar ƴan kasuwan Najeriya da ke kula da jihohin arewa.
A baya kan ba abin da ƴan kasuwa suka gani. Abdaniyan taimako dai mu a North East Zone abin da shafi ƴan kasuwa ba mu ga komai ba, amma muna fata a wannan gwamnati duk abin da aka tsara daga sama zai iso mu a fatan mu kenan insha Allah, tunda akwai zancin alamin adalci a shi wanda yake shugaban ƙasa na yanzu.
Me kuke so a muku?
Muna so akwai ƴan kasuwa waɗanda suka tagayyara kamar mubin na jari mutane ya lalace da sauran wasu wuraren da abubuwan ya cinye gaba ɗaya, sun wargaje gidajen su, babu jari, kayan su an sace, da sauran duk kayayyaki babu komai an sace. Muna fatan gwamnatin tarayya ta ware wasu kuɗi na musamman ƴan kasuwa da su kakkareya, ba wai a gidajen su kawai ba, a ba su kuɗaɗe, a haɗa su da kamfanoni, a famfo kaya, a ba su jari yadda kowa zai samu ya farfaɗo a ciki.
Kawai da alƙaluma sun nuna mutane sama da miliyan 3 ne suka rasa matsugunnin su a yankin arewa maso gabas. Wannan mako na zuwa ne yayin da su ko ƴan majalisar ƙasa ke saba laya cewa a wannan karon fa ba za su kyalle ayyuka ka cika tashi da kuɗaɗen da gwamnatin za ta bada ba. Mista Adamu Kamale shike wakilta al'umma Madagali da micika a majalisar wakilai.
Mu a majalisar wakilai mu muna dubawa, dole ne mu kafa komiti wanda za mu duba kuɗaɗen nan duk inda suke fitowa. Mu tabbata kudin da ya fito ko daga waje ko daga cikin Najeriya ya shiga hannun talaka daidai, kuma talakan da ya wahala ko wanda ya yi asara shi aka tamaka. So wannan ba za mu bar wannan aikin ba, za mu sa ido. Kuma kamar yadda na gaya maka nan, gwamnatin Najeriya a gaskiya ba kudin da aka tara kadai na victim support na ne gwamnati zata yi ba, ya kamata ta fitar a budget, ta kawo National Assembly, ta vote kudi mai dumbi yawa domin a samu a je a gigina gidaje nan da suka kokone, a samu kuma a biya mutane asara wayanda asara ya same su, a bubude makarantu, a gyara makarantu nan, kuma yara nan a talafa musu domin iyayen su yanzu ba su da komai.
Fata dai shine Allah sa kullu take biyan kudin sabulu a wannan sabon yunkuri. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaishe ka Ibrahim. To yanzu kuma sai rahoto kan farfadowar matatan man fetur na Najeriya da ke Fatakwal da Wari.
Babban kamfanin da na NNPC mallakar gwamnatin Najeriya ya tabbatar da cewar a yanzu dai matatun danyen mai na Fatakwal da kuma Wari sun fara aiki gadan-gadan. Bayan cimma wani wa'adi na hakan da gwamnatin Muhammadu Buhari ta APC ta baiwa kamfanin na NNPC, kamfanin dai ya sanar cewa matatun mai na Fatakwal yanzu ta fara tace kashi 90 daga cikin 100 na adadin gangunan danyen mai, kimanin 210 a duk ranar Allah. Ita kuwa matatan mai da ke Wari a jihar Delta ke tace kashi 80 daga cikin 100 na gangunan danyen mai 125 da ya kamata ta tace a duk rana. Matsayin dai da aka cimma a yanzu, matatar mai ta Wari za ta rinka samar da litan man fetur miliyan 3,500 a kullum, yayin da matatar mai ta Fatakwal za ta rinka samar da litar mai miliyan 5 a duk rana. Bisa dai nasarar da aka samu kan fara aikin matatun danyen mai a kasar, wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
Sunana Muhammadu Muktari Danbata. Ka duba ga yau hawan Buhari bai wata biyu ba, wanda bai saka musu ba, ba minista mai, ba board, an soke board, amma ga matatu mai sun fara aiki da kawunan. Sun san cewa Janar Muhammadu Buhari ya san komai, tunda sai da ke minista mai ashe gina wani matatu abin da yake da suna da fanar ta kazu ta nan da ta warin ashe gina su.
Sunana Cika Sarkin Gishiri. To abin gaskiya game da aikin rufanare na Najeriya akwai ban mamaki. Wannan mamaki a ce duk inda aka heto gwamnati na iya haka, amma ta kasa yi. Sannan bayan haka yau ba ministan heto, sannan bamu ji an ba ma'aikata heto ko naira ɗaya ba a ce an gyara rufanare. Ashe haka na iya yiwuwa za a ba mutane cikin wannan abu?
Suna Abubakar Leni, garkuwan Hausa a jihar Emu. Ina cike da farin ciki, wato wannan ya nuna cewa mu 'yan Najeriya muna da haƙiƙani cewa Najeriya mu ta koma sabuwa yanzu. Sannan mun samu mutum nagari mai AI wanda abin da yace zashi ba ƙarya bane, ashe dama ana yaudaran mu ne, ana cutan mu kuma ba kowa ne ba, illai waɗanda muka sa gaba.
Miliyoyin dalolin Amurka a Bayajan sun narke kan gyaran matatun ƙasar ba tare da samun sakamako mai kyau ba, yayin kuma da ƴan ƙasar ke lodar da danyen mai domin tacewa ƙasashen ƙetare. Matatu hudu na ƙasar dai za su samar da litan man fetur ƙasa da miliyan 20 a kullum, ko da sun kama aiki gadan-gadan, kuma kimanin litan man fetur miliyan 40 ne ƴan Najeriya ke bukata a kullum. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
Zuwa ga sheka Lamido, to muna da rahoto kan hanya kan canjin ma'aikatan gwamnatin tarayya, amma tukunan bari mu fara gama da batun tabargazar da aka gano a ma'aikatan kananan hukumomin jihar Sokoto.
Da yake jawabi a wajen wani bikin kaddamar da sayar da takin zamani, gwamnan jihar ta Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya ce fiye da naira miliyan 360 ne ake sama da fadi da su a albashin ma'aikatan kananan hukumomi 23 na jihar ta Sokoto a kowane wata. Yace ana yin hakan ne kuwa ta hanyar baiwa wasu ma'aikatan kananan hukumomin kashi 40% kacal na albashin su, yayin da sauran kashi 60% yake fadawa a aljifan shugabannin kananan hukumomin. Haka kuma an gano wasu dimbin ma'aikata na bogi da kananan hukumomin ke dauka suna biyan albashin su bayan yarjejeniya da su na ba su kalilan daga cikin albashin. Duk da yake dai gwamnatin Bol ya bada umarnin gaggauta yanke albashin na ma'aikatan na kananan hukumomi tare da dakatar da ma'aikatan na bogi, to amma bai bayyana wani mataki da gwamnatin jihar ta dauka ba domin tabbatar da umarnin. Hakan ya sa nayi yunkurin jin ta bakin gwamna, amma haƙa bata cimma ruwa ba, yayin da shi ma mashawarcin gwamna akan lamuran yan jarida Imam ya kiyaye bani lokaci da damar zantawa da shi akan lamarin bayan kusan kwanaki 3 ina bin sa ta wayar tarho. To sai dai na tuntubi shugaban karamar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa da ya sauka, Abdullahi Mu'azu Hassan, dangane da irin wannan almundahana a albashin na ma'aikata a majalisun kananan hukumomi a jihar ta Sokoto.
Wannan matsala gaskiya ne yanda mai girma gwamna ya fade ta, kuma har akwai ma wani abokila da bai fada ba, ba ma kashi 40 ba, wasu sunaye ne kawai wasu ke bayarwa a sa. Zaka ga mutum ya zo da takarda da sunayen mutum 10 ko 20, an bashi kudaden mutum 20 ya sa aljihu yayi gaba. Duk daraktan da ya zauna local government da matar shi da dan shi suna an san local government albashi local government 10.
Shin suwa da wani kake gani suke da hannu ga tafka irin wannan aika-aika kananan hukumomi?
Ai su ne sakatare ma'aji daraktoci, wa'annan su ne matsala da shugaban kanshi, shugaban jam'iyya ko shugabannin jam'iyya dukan su.
Abdullahi Hassan dai ya fuskanci kalubale a yunkurin da yayi sa'ad da yake shugabancin karamar hukumar na tsalkake sha'anin biyan albashin ma'aikata. To ko me ya janyo haka?
Duk lokacin da muka ce muna son mu yi wani abu domin kyautata al'umma, to kar ka yi zaton kai kuma za ka yi shi salon alo, saboda mutane ba dabbobi ba ne za su gode. Shi kuma akwai wani can yana ganin idan mutane suka gode ma wata rana fa zai rasa nashi wuri matsugunni, saboda shi yana nan yana tsugunni yana cuta.
Shekara ɗaya kenan da saukar da zababbun shugabannin majalisun kananan hukumomi a jihar ta Sokoto, inda yanzu haka kantomomin rikon ƙwarya ne ke cin karansu ba babbaka. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To Allah ya kyauta gaishe ka Murtala. To bari mu koma Abuja, inda wakilinmu da ke can yace an so maganin canje-canje a ma'aikatan gwamnatin tarayya da ke birnin.
A ziyarar da na kai sakataren gwamnatin tarayya da ke nan Abuja, na ji ta wakilin wasu ma'aikata.
Gaskiya yanzu kuwa an samu kata canji fiye da nan kwanakin baya, saboda yanzu ma'aikata suna zuwa aikin da ya kamata ba hudu, kuma ana resume aikin lokacin da ya kamata. To canji gwamnati nan gaskiya ya kawo sarrafa rayuwa sosai da ya kamata. Wannan gwamnati aikin da ke a kasa kuma da aikin da su dauka hannu ya sa kowa ya koma hankalinsa inda ya kuma wuri ma'aikacin shi.
Kazalika binciken da na gudanar a ma'aikatan gwamnatin tarayyar da ke harabar sakatariyar tarayya, na fahimci yanzu ma'aikatan gwamnati na zuwa aiki akan kare wuraren zagayawa da ke ginin su, ma na ga yadda ake kula tare da tsaftace su sabanin abin da ake gani a baya na datti da kazanta. Na tambayi wani ma'aikaci a wurin ko me yake jin ya jawo hakan.
Saboda gaskiya mun samu can ma'aikatan mu suna zuwa da wuri, kuma ba sa tahi da wuri sai lokacin tahi yayi yadda aka bada doka. yake tahi kuma bayan gida a tsaftace yake a fada saboda me saboda canji da muka samu na kai
director and supervisor did not staff the time they come here around something by some parties here
wannan wani babban ma'aikacin gwamnati ne ke gaya min cewa su ma directorci yanzu karfe 7 da rabi zaka iske sun zo office sabanin abin da ake gani a baya inda suke zuwa lokacin da suka ga dama su kuma tashi lokacin da suke so na saki tambayar wannan babban ma'aikacin gwamnati yalla bai to kai karfe nawa kake zuwa office yanzu yace ni bai gaza karfe 6 da rabi na iso ka san yanzu ba wasa don komai na iya faruwa wadannan shugabannin da gaske suke yi ba mamaki wata rana shugaban kasa ya kawo ziyarar bazata kaga inna makara to na kwana ciki na kuma lura cewa yanzu ana ta kokarin sassaka na'urorin tsaro da sai ma ka tanne kadai za su iya shiga sakatariyar ta hanyar tantance su ko dai ta katin shedar aiki ko kuma ta sanan yatsin su amma wata amaja mai toshe ta sheda min cewa tun lokacin gwamnatin da ta gabata ne aka ba da kungiyar yin wannan aiki amma ɗan kungiyar suka yi kemene suka yi kin aikin sai yanzu da aka samu canjin gwamnati a Najeriya ko me wannan babban jami'in gwamnatin zai ci akan wannan
eh to so dama ita gwamnatin da ta labarin gado ma ita ma dama ta da niyyar ta yi waɗannan abubuwa ta fara su ne to wannan gwamnati ta zo sai aka ci gaba su ne kaga wannan abin canje-canjen
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaishe ka Hassan to jama'a kuna jin duk wannan rahotannin da shirye-shiryen suna zo muku daga sashen Hausa murya Amurka Washington inda muke karfe 11 da minti 20 na safe fa a Washington ga bishara
kamar gayi John Ibro jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara bayan shekara guda da raso fitaccen mawakin nan John Ibro wanda wani barawon mota ya kashe a kusa da gidansa da ke birnin tarayya Abuja dangi da abokan bishara da kuma iyalansa suka shirye wani gagarumin taron waƙoƙi Reverend Joseph Sani ɗaya daga cikin wadanda suka shirye wannan taron ya bayyana wa wakilinmu Nasir Adamu Elikaya manufar taron.
Dalilin da ya sa muka shirye wannan taron ba wai saboda tunawa da shi John Ibro kawai bane amma saboda ayyukan da ya yi ne. Akwai ayyuka da yawa wanda ya yi ta wajajen kaset, ta wajajen na muzika sannan kuma da fina-finai wanda ya yi. To muna ganin irin wannan abubuwa an ba an taru kamar haka saboda abun kasa su ba za su mutu saboda abun haka ya zama na dole ne mu taru saboda a yi wannan tushen abinda ake kira foundation saboda abun kasa aikin da ya fara don wani zaka gani shine bayan rasuwansa zaka gani lokacin nan ne abu ayyukan da yayi lokacin nan za su samu munkasa fiye da nan wannan shine dalilin yadda iyalinsa da kuma wasu wanda suke tasowa za su ci gaba da wannan aiki wanda ya fara da iyadan Ubangiji.
Na ga kun kafa wani asusu da kuke so ku yi amfani da shi wajen tallafawa. Shin waɗanne irin ayyuka kuke fatan wannan asusun zai?
To abubuwan da suke a zuciyarmu wato muna da irin kamar abubuwa da guda biyu ne na musamman. Akwai abin da ake kira mission empowerment. Wa a wannan taimako ne na bishara na musamman wanda suke bukatan bishara a kai musu bishara sannan na biyu akwai taimako da mutane da wanda suke bukata wanda kuma muke so mu yi musu tanadi ta wajajen irin su borehole din nan, irin aje a yi musu hanyoyi, irin a kai musu makarantu, irin a kai musu kaman magani haka, kayan sawa, abinci da sauransu. Sannan kuma na biyu akwai kuma aspect na shi ministry na shi na music din. So wurin music kuma yadda za a gina studio mai girma, a lokacin da akwai lokacin da yake da studio mai girma, amma daga baya saboda wasu dalilai sai abubuwan suka kwanta. Wannan abubuwan muna so da ikon Allah a ci gaba da su, studio din zai dawo. Kuma wasu mawaka wanda suke tasowa, wanda suke music, wanda ba su san yadda za su samu taimako ba, wannan foundation abunda za mu da ikon Ubangiji muke so kenan zamu biya bukata ta wajen wani kudaden da za su zo da abubuwan da za su zo, abubuwan da muke so mu yi kenan.
Wato mana idan akwai wasu masu hazaka wajen irin waɗannan waƙoƙi na bishara za su iya amfana daga wannan asusu kenan?
Ah, kware da gaske. Duka wanda ya zo kaman yana da bukata, muka zauna muka duba, lallai wannan hazik ne a wannan fanni, ko ta wajen fina-finai, ko kuma ta wajen wake-wake, ko kuma ta wajen handling na instrument da sauransu, za mu taimaka musu. Za su zo, idan suka zo suka yi application a wurin mu, muka dawa muka duba, lallai wannan abin da suke bukata, bukatansu ko kuma damuwansu ko kuma kokensu, za mu iya taimakawa. Za mu taimaka ta hanyar da muka gani zai taimaka a cikin abin da muke da a cikin asusun da yardan Ubangiji.
Wato mana dai kuna ganin koda shi din Ibro yau baya duniya, amma ayyukansa suna nan kila.
Eto, amma har ma fiye da haka, har ma ya zama fiye da haka. Don ka gani a yau ne mutane suka sani cikin kasai-kasai da ya yi duka sun kai guda goma. Akwai wani na ɗaya ina yare guda ma da ya ɓace. Amma da yadda Ubangiji muna gani za mu same su.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana madora inda muka tsaya. Yanzu a madadin Reverend Joseph Sani da kuma wakilin Nasiru Adamu Elkaya da ya mana hira da shi, sai kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba, da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To a gaishe ki Grace, to ga shirinmu na ƙarshe, labaran matakaici.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaran aikinsa na ƙasar Masar Sami Shukri sun fara shawarwari kan harkokin tattalin arziki da tsaro a yankin Gabas ta Tsakiya, sa'ilin da jami'an biyu suka gana a karon farko da za a gudanar da irin wannan zama tsakanin Masar da Amurka tun shekara ta 2009. Shawarwarin da aka fara yau Lahadi Al-Qahira yana zuwa ne lokacin da Masar take fuskantar ƙarin barazana daga ƴan ta'adda a zirin Sinai, wasu barazana daga ƙungiyoyi da suka yi mubaya'a ga ISIS. Gobe Litinin, idan Allah ya kai mu, ake sa ran shugaban Amurka Barack Obama zai bayyana wani sabon mataki na sa kamfanonin samar da hasken lantarki su rage yawan hayaki daga masana'antunsu da ke gurɓata muhalli. Burin sabon shirin shi ne sa kamfanonin su rage hayaki da kamar kashi 32 cikin 100 ƙasa da abin da masana'antun suke fitarwa a shekara ta 2005 daga yanzu zuwa ta shekara ta 2030. Hakkin kowace jiha ce ta Amurka ta bullo da shirin ta na cimma wannan mizani. Tilas ne waɗannan shirye-shirye su fara aiki nan da shekara ta 2022. A Myanmar, aƙalla mutane 27 ne ambaliyar ruwa ta kashe, wasu fiye da 150 ne bala'in ta shafa, ana jin kuma wannan adadi zai ƙaru yayin da hukumomin ƙasar suke aiki domin tafiyar da ayyukan ceto da tallafawa waɗanda lamarin ya shafa. Shugaban ƙasar Tin Sien jiya Asabar ya kai ziyara yankin ƙasar da ake kira Sagen da ke ta arewaci, ɗaya daga cikin yankunan ta hudu da shugaban ya ayyana dokar ta ɓace saboda wannan bala'i.
To maya da lato jama'a, abin da ya sauke kenan a wannan shiri, wanda ƙashin gaskiya ma shi ne shirinmu na ƙarshe a wannan rana ta Lahadi, don ba ma da shirin dare. Saboda haka sai gobe da safe, idan Allah ya kai mu, da ƙarfe 6 na safiyar gobe ɗin muke fatar ɓullo muku da shirinmu na farko. Sannan mu dawo da ƙarfe 8 da shirinmu na biyu. To yanzu a madadin dukkan ma'anan sashen Hausa da murya Amurka inda muke danuwa zuwa misalin karfe 10:30 na safe a nan Washington DC din musamman a madadin shi Sahabu da kuma wanda ya bada umarni Yemi da engineer dinmu Mr. Zonyak wanda Bature ne jajir da ke son kira shi zanga zanga Aliyu Mustafa Sakwata ne a Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.